shakka babu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na safe yau Alhamis 30 ga watan Janairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Sarfilu da kanin labarai.
To Aisha, hukumar lafiya ta duniya, wato shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce wa Alhamis hukuma za ta yanke hukunci ko za ta ayyana dokar ta bace a duniya kan cutar coronavirus. Batun John Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shirya tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun imanin sun gano sabon shugaban kungiyar ISIS na yanzu, wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qureshi.
Tsakanin labaran kenan. Idan muka jiga cikin shirin kuma za ku ji cewa mahukuntan Najeriya a Majalisar Tarayyar Najeriya sun tashi tsaye don magance wata matsala da ta dade tana addabar kasar.
Ba harkan siyasa ba, ba har akan APC ba, ba harkan PDP ba. Mun yi magana ne kaman dattije na kasa, ba maganan siyasa ba, maganan da ya shafi rayukan mutane. Kwana tashi ba za samu zaman lafiya ba.
To ko me ake ciki game da siyasar Amurka?
Wato har ma ta riga ta yi wani gargaɗi, tana ainihin gargaɗin shi da kada ya saki zai zo gaban wannan majalisa domin ya bada shaida.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba a cikin shirin namu. Kana Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali, amma duk sai bayan mun ji halin da duniya ta waye gari. Gare ka Sarfilu.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yau Alhamis hukuma za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta bace a duniya kan cutar coronavirus. A makon da ya gabata ne hukumar WHO ta ce barkewar annobar cutar ba ta kai matakin ba, amma ta bayyana hakan ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 6,000. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa manema labarai jiya Laraba cewa cigaba da samun ƙaruwar yaduwar cutar da kuma shaidar tana yaduwa daga mutum zuwa mutum a wajen ƙasar China tabbas abin damuwa ne matuƙa. Ƙasashe da yawa sun kwashe 'yan ƙasashensu daga Wuhan, birnin ƙasar China da ke zama tushen ɓarkewar cutar. Kamfanonin jiragen sama sun dakatar da jiragensu daga zuwa China kai tsaye. Tedros ya ce kashi 99 cikin 100 na mutanen da suka kamu da cutar 6,000 suna kasar China ne. Sauran wasu kasashe 15 sun tabbatar da kamuwar mutum 68. Ya zuwa jiya Laraba an bayar da rahoton mutuwar mutum 132, dukkaninsu a kasar China. Batun John Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba. Shari'a ta jiya ta kasance zama na farko da za a yi wa masu gabatar da ƙara tambaya daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa, wato a yi musu tambayoyi, wanda alƙalin alƙalai John Roberts, wanda ke jagorantar shari'a, ya karanto tambayoyin. Amma an mayar da hankali ne ga Bolton, tsohon babban mai bayo shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro, wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna. Da a cikin littafin ya rubuta cewa Trump ya faɗa masa ya riƙe dala miliyan 391 na tallafin soja ga Ukraine, har sai shugaban ƙasa Vladimir Zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin adawar shugaban Joe Biden. 'Yan jam'iyyar Democrat sun nace kan cewa dole sai an kira Bolton da sauran wasu mutane a matsayin shaidu. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun yi imanin cewa sun gano sabon shugaban kungiyar ISIS na yanzu, wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qureshi. Kungiyar ISIS ta samar da zaben Qureshi a matsayin sabon shugabanta tun watan Oktoba, 'yan kwanaki bayan mutuwar tsohon shugaban Abubakar al-Baghdadi, lokacin da Amurka ta kai masa hari, sai dai ba a tabbatar da kowane ne ba. Yanzu haka ne jami'an sun tantance tare da ƙwarin gwiwar cewa ainihin sunan Qureshi shi ne Haji Abdullah. A cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka wanda ya magana da muryar Amurka, ya kuma nemi a sake sunansa. Abdullah, wanda kuma ya taɓa amfani da suna Amir Muhammad Sa'id Abdulrahman Al-Maula, malamin addini ne wanda ya rike mukamai daban-daban a kungiyar Al-Qaida a Iraki. Daga bisani kuma ya zamto ɗaya daga cikin manyan mataimakin Baghdadi.
Madalla, to kafin ku saurari sauran labarin da muke dauke da shi, bari mu leƙa Najeriya. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana mamaki akan halin da tsaro ke ciki a Najeriya, mahukuntan kasar sun dau wani mataki da suke ganin zai sa a kai ga magance wannan matsalar. Ga ƙarin bayani da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Bayan sun kwashi sa'o'i 6 suna muhawara ɗaya bayan ɗaya a cikin fishi, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Enyina ya Abaribe ya ce yana kira ga shugaban ƙasa da muƙarrabansa su yi maza-maza su yi murabus.
When you want to deal with a matter, you go to the head. So we go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything.
Amma mataimakinsa a majalisar dattawan Senator Emmanuel Bwacha ya ce babatun kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya murabus ko kuma ya gurfana a gaban majalisar bane, idan an yi haka zai maida al'amarin na siyasa.
Ba mu nufa mu kira shugaban ƙasa mu tambaye shi abinda muke so mu ga masa abinda zai yi a samu zaman lafiya. Domin ba harkan siyasa ba, ba harkan APC ba, ba harkan PDP ba. Mun yi magana ne kaman dattijai na ƙasa. Ba maganan siyasa ba, maganan da ya shafi rayukan mutane. A kwana tashi ba za samu zaman lafiya ba. Kuma in kin tuna akwai mazargi da aka mana arewa akan shin borders namu ba rufe yake ba.
Duk da cewa an rufa
ana samun mutane militias daga wasu kasashe da na kusa da mu suna shigowa daga Libya, suna shigowa su suke kawo wannan rashin zaman lafiya. To wannan abu ne wanda ya kamata dole mu kalle shi duk shugaban manyan arewa su tashi kai tsaye mu nuna cewa muna neman zaman lafiya a ƙasar nan. Domin bayan da za ce muna da border ana shigowa ko ba za su ne ba. Dole mu gama juna gaskiya.
Cikin waɗanda suka bada ba'asin abubuwa da suka wakana a jihohinsu akwai sanata mai wakiltar jihar Neja ta Arewa kuma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi wanda ya ce yankinsa yana cikin wani halin ha'ula'i.
Misali yanzu ga cikin Mariga local government mutanen dutsen magaji, mutanen Zabiya, mutanen Dogon Dawa, mutanen Sengeku, mutanen Irawa, Kungi, Ukuru, Kurmin Giwa, dajin Kwawu da Uzawu. Wa'annan kananan garuruwa ne wanda suke can iyaka da Niger, wato ita Mariga local government iyaka da Zamfara zuwa Kebbi. Wannan wurin gaskiya yan kidnapping din nan kawai sun mai da wurin dandane su.
A bangaren majalisar dattawan an nada committee mutum 17 kuma Senator Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin ƴaƴan committee.
An dauko shugabannin chairman sanad na committee ko ƴannan kamar hukumomin tsaro ko police ko army ko navy ko sauran haka da mu kuma da muke ci dan na taba chairman na committee na security a wajen majalisar. So da haka mu ana so mu amfani da mu abin da muka sani mu kawo shawarar da za a gyara wannan rashin zaman lafiyar da ake ci abin ya damu kasa kuma lalle aka kira mu zo mu zauna. An kuma ba mu sati biyu mu kira duk wanda ya kamata mu kira a Najeriya ya zo gaban mu ya ba mu shawari kuma mu tambaye in masu kula da tsaron ne mu ce me yasa suke kaza, me dalili su yi mana bayanai, idan mun gamsu mu miƙa majalisa, amma mu gamsu mu miƙa majalisa.
A bangaren majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin kula da sojojin sama kuma mai wakiltar Mayama da Koko Bese a jihar Kebbi Shehu Muhammad Wanban Koko ya yi mana bayanin matakin da majalisar wakilai ta dauka akan wannan al'amari na tsaron.
Mun kai matsayi cewa kuma mun ga shugaban kasa kuma mun ci a rubuce a faɗa mai cewa shugabannin sojojin sama da na ƙasa na ruwa da kuma shugabannin service chief duka shi ma muna buƙatar ya canza su saboda muna kallon tunaninsu ya ƙare illa dalili da yake sun daɗe suna abin nan kuma a rasa ta ina za su fara su kansu. To muna tunanin ya cire su ya kawo sabbin jini wanda suke tunani mai kyau mai hankali saboda al'ummar ƙasar nan su samu kwanciyar hankali.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai masu sauraro ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
A Najeriya wasu 'yan biyu da aka haifa manar juna daga kirji da ciki yanzu suna nan suna rayuwarsu 'yan makonni biyu bayan da aka raba su a wani asibitin gwamnati. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce wannan aikin tiyata na raba yaran aiki ne mai matukar rikitarwa da aka taɓa yi a wajen raba yara 'yan biyu a Najeriya. A wani taro a birnin Abuja domin sanar da samun nasarar raba 'yan biyun mata 'yan watanni 17 a duniya, Goodness da Mercy, an fara ne a wani yanayi na biki. Mahaifiyar 'yan biyun, Mariam Martins, ta ce ba ta ji daɗi ba lokacin da ta fahimci jaririnta a haɗe suke, ta ce ba iya gano halin da suke ciki ba lokacin da take da ciki.
Because none of the scans show that they were joined. The doctors didn't know that they were joined.
Ta ce dukkan hotunan ciki da aka ɗauka ba su nuna cewa a haɗe suke ba, likitoci ma ba su san cewa a haɗe suke ba. Sun faɗa min dai yaran suna wuri guda suna amfani da mahaifa ɗaya. Bayan da aka haifi yaran ta hanyar tiyata, an kai yaran zuwa asibitin gwamnati daga asibitin da aka haife su a jihar Nasarawa, inda asibitin ne likitocin yara da ƙwararrun likitoci suka yi nazarin yaran har na tsawon shekara kafin su fara shirin raba su. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa Amurka za ta aika da saƙonni ta hanyar da ta amince da ita. Haka kuma ya soki Birtaniya da ke zama ƙawar Amurka ta kud da kud kan shawarar da ta yanke na barin kamfanin China Huawei ya gina wani bangare na fasahar sadarwa ta G5 a ƙasar. Da yake magana da manema labarai akan hanyarsa ta zuwa birnin London jiya Laraba, inda aka shirya zai gana da Prime Minister Boris Johnson da sakataren harkokin waje Dominic Raab, Pompeo ya ce saka kamfanin Huawei cikin harkar sadarwar Birtaniya zai iya zama mahaɗarin gaske. Babban jami'in diplomasiyyar Amurkan ya bayyana Huawei a matsayin wata kafar gwamnatin China wadda ya wajabta ta miƙa wa gwamnati duk wasu bayanan da aka buƙata. Ya ƙara da cewa gwamnatin Trump za ta duba hukuncin da Birtaniya ta yanke.
Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Dambarwar siyasar Amurka da ta shafi shari'ar sauke shugaban ƙasar daga kujerarsa na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen Amurka. Hassan Sallauji Biya, wani ɗan Najeriya da ke zaune a nan Amurka kuma mai sharhi kan siyasar Amurka, ya yi mana fashin baki dangane da zaman shari'ar da yadda yake gani za ta kaya.
Da dama kin san matakai ne, an riga an tsara yadda za a yi ita wannan shari'a a wannan matakin na majalisar dattawa. Yanzu a wannan matakin da ake ciki na yanzu shine kuma na tambayoyi. Wato su sanatocin nan wanda suke kaman matsayin masu shaidu, kin san sanatoci 100 ne a wannan chamber din. To su kowane yana ba da tambaya amma a rubuce. Za a aika ta gaban alkali, sai alkali ya karanta tambayar ya danganta wani lokaci a yi maɓangaren su masu kare shugaban ƙasa, wani lokaci kuma a yi maɓangaren su masu gabatar da ƙara, wato ƴan majalisar wakilai. Then wanda aka tambaya daga cikinsu sai ya ba da ansa. So za a yi ta wannan zuwa kamar gobe kenan. Sannan kuma daga nan mataki na gaba shine sai a kada ƙuri'a. Ƙuri'a ce mai muhimmanci, shin mun gamsu da duk abin da aka gabatar koko ba mu gamsu ba. Za a buƙaci a gayyato wasu ƙarin wakilai duk inda dai waɗanda suka fi rinjaye ko tambayar ansar da wanda suka fi rinjaye, to haka za a yi kuma da ya.
Wannan shine batu ma da nake ji ake ta magana a kai, batun shaidu, sake gabatar da wasu shaidu musamman ma shi John Bolton game da littafin da yake rubutawa. Kana gani 'yan majalisa za su ba da dama a sake gayyato shaidu?
To shi ne yanzu ana sa ran, kin san kan tunda yanzu ana cewa wasu daga cikin sanatocin 'yan Republicans din suna cewa gaskiya su za su so yi abinda shi John Bolton ya faɗa a cikin wannan littafi nashi da ake cewa zai fita a watan March. Shin da gaske ne ya ji shugaban ƙasa ya ce a riƙe wannan kuɗin har sai an gabatar da bincike? kan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden suna so su ji ta bakin shi ainihin tsohon mai ba shugaban kasa shawara kan hakukin tsaro a cikin John Bolton. To idan aka samu sanatoci guda hudu suka yi zaɓe tare da su ɗan sanatocin Democrat wato su 47 aka samu mafi rinjaye na 51. To lalle wannan zai ba da dama a kirawo shi John Bolton ya zo. To amma abin tambaya a nan shi ne shin fara shugaban ƙasa za ta bar shi ya zo ko kuma za ta bar shi ya zo ba saboda suna da ƙarfin shahala shi abinda kuma zai yaga a tafi kotu. To kuma abin da wanda zai ta ja wato hasi inna da hakuma maganar wannan
wato idan aka amince ya zo ya bada bahasi kenan idan har ya zo to za a dau lokaci ba a gama wannan shari'ar ba.
Wato kafin ma ya zo tukunna ita fada shugaban kasa kamar yadda ma ake wasu kafafen yaɗa labarai suke cewa wato har ma ta riga ta yi wani gargaɗi tana ainihin gargaɗin shi da kada ya saki ya ce zai zo gaban wannan majalisa domin ya ba da shaida domin abubuwan da zai tattauna kansu yawanci sun shafi kan tsaron kasa su dai hujjojin nasu kenan. Wato suna nufin ko da an samu ainihin ƙuri'a mai rinjaye da ta ce a kirawo shi ya zo ya ba da basi. To abinda kin san wato abu ne wanda ake yin shi kan siyasa gaskiya na ɓangaranci. Saboda kin ga yanzu in kike magana da yan Republicans za su ce maki abin nan da shugaban ƙasa ake zargin shi da yi wato ko da ma a ce ya yi bai kai matakin tsigewa ba. Su kuma gagamar da su ƴan Democrat suke cewa shi ne idan muka bari kuma shugaban ƙasa ce yana da ikon ya yi duk wa'annan laifuka da ake tuhumarsa da yi kuma ba tare da an hukunta shi ba to kuma ba zai zama darasi ba. Shugaban ƙasa na gaba shi ma zai iya taka doka kamar yanzu yadda ya ga dama saboda a ayyuka na baya ma ya yi ba a hukunta shi ba. To duk abin an yi shi ne kan ɓangaranci da ta akwai siyasa sosai a wannan harkar.
To Hassan Saloji Biya kenan mai sharhi akan al'amuran siyasar Amurka. Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango sai kuma tashoshin kawayenmu a Niger, Ghana da Kamaru. A koda yaushe da ake da bukata kuma za a iya sauraron mu akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 12 da kimanin minti 18 kuma lokaci ne da Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da
ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Uwar gida idan kika wayi gari wata rana ƴaƴanki mata ƴan shekaru 3 da kuma 6 suka gaya miki cewa mai gidanki wanda kuma shine mahaifinsu yana lalata da su menene zaki yi? Kana idan kana alkali ko kuma lauya aka baka labari cewa wani magidanci ya saki matarsa domin ta kalubalance shi da cewa yana lalata da ƴaƴansa tsakanin mijin da matar wane ne zaka ba ƴancin kula da waɗannan ƙananan yaran? To lamarin da shirin domin iyali ya tare kenan a rigasa layin Malam Bello dake garin Kaduna kadan kai ku da nisa ga Fatima Abdullahi mahaifin yaran nan da ainihin abin da ya faru.
Mahaifin yarana ne yake lalata da yarana su biyu mata babba yar shekara 7 karamar yar shekara 3. To lokacin da na fahimci yana yin lalata da su ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya dade watan shi 3 kuma wata ɗaya yake yi shi yasa ma hannarsa ne saboda abin ya zama musu an dade ana yi ya zama musu jiki. To bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi ga abin da yara suka ce min. Sai na mai magana ba na su irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi. Nace ga abin da yara na tambayi yara a gaban shi suka ce ga abin da abban mu yake yana sa mana cilla a gaba da baya da baki yana ji. To sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai yi ba, kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo. Wai me muke cewa ba yana nuna bai ji ba ma? Sai nace abin da ka ji ne, abin da kuma kai Allah ya maka. Mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi, akwai kuma matsalar da yake faruwa a gidan shi. To da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran, yaran suka sake fada a gaban shi. Sai yake cewa shi bai taba ma ko zina ba, kuma sai yake tambayan ita babban, wai abba ba biyu bane a gidan? Tace eh abba biyu. Sai yace to waye? Sai tace abban mu shine. Sai yace ai abba biyu ne a gidan, akwai wani abba ma shi ma zai iya. Nace yaron dan shekara 1 da rabi ne ko kaciya? Wai ai yana da kaciya. Nace to ko kaciya ma ba a masa ba, yaro ne shekara 1 da rabi. To a matsayin shi na mahaifi nace mu je asibiti da yara a gwada su a duba su menene matsalan su ma, tun da gashi nan tabbas a bude suke. To wani matsala? Sai ya ce min shi wannan damuwa ta ne ba nashi ba. Ya dau takarda saki ya ba mu abokin shi, abokin shi ya miƙo min takarda, shi ga saki ya sake ni saki daya. Mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba. Na tambaye abokin na ce to ya san human right? Sai ya ce min eh. Na ce to ina so in je. Bayan sun fita da abokin, sai abokin ya da suka dauke ni suka kai ni gurin wani buka. Wai aljanu suke damuna, sa'annan yaran ma aljanu suke damun su. In ji shi wancan din kenan inda aka kai ni. Aljanu suke damuna, ya min tambaya ba na ciwon kai ina yi. To ai wannan sharrin aljanu ne, aljanu ma za su iya bude yara a gani kuma a bude suke, don haka wannan aljanu ne, sharrin su ne. Sa'annan shi kuma baban su yayi a lokacin su yace ai pampers ma zai iya bude yara, gashi nan ya duba a internet ya gani.
Yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko, malama Fatima, wannan mijina ki na da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan ki kai?
Shi ya hadi shi ne ya haife su, mahaifin su ne, shekaran mu 9 da aure, su kadai ne kuma yaran su.
Shekara yaran nawa?
Shekara 7 da shekara 3.
Amma yaran nan sun fito sun fada miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin?
A gaban su har yana duka, har sai da ya fasa mata baki ita babban, fuskar ta har yatsun sa ga sunan saboda dukan da ya mata akan tace shi ne. Wasu ban kuma abokin shi akai.
Wasu za su yi mamaki a wani irin gida kuke zama, kuma a wani daki suke zama har wannan abu ke faruwa, baki sani baki?
Dakin mu ciki da falo ne. Ni ina ciki, yadda suka ce ina ciki sai ya jawo kofa, dama yana yin wannan ya ce shi zai kwana da yaransa, ko abu kaɗan dai zai dawo falo ya kwana da su. To ba na kawo wani abu saboda mahaifi ne. Sai ya rufe kofa, sun ce ya rufe kofa yake sai ya yi. Ni kuma ina ciki, kuma sun dauko wani mai epidenkirin, sun ce irin man yake shafa musu idan zai, amma ba shi bane. To kuma lokacin da abin ya faru da yayi sakin yace in dai zauna in idda, daga baya yace in bashi yara. Abokin shi ma ya zo shi, ya zo shi yace kuma sai na bashi yara. To shine da ban wani bawon Allah ya tsaya mu yace shi ba zai yi a ba da yara ba, dan da har zan tafi gida ba zai ba da yara, ba za a ba da yara ba, zai tsaya mu akan maganar nan. Aka kai gurin su Malam Kamis Almisiri, suka ba da kuɗi muka tafi asibitin Dutse su dan tsofo. Aka je aka yi test din yara, aka tabbatar ya bude su gaba da baya. A nan asibitin ne suka ce gashi nan ma yana mashin gaban su, saboda haka yasa suke jin sha'awa, ya bude musu gurin sha'awar su.
Wato gaba da baya yana yi musu kamar luwadi kenan?
Gaba da baya tabbas. Ita babban ma sun ce babu ma budurci a jikinta, dukan su ma sun ce babu, saboda ya dade yana yi wannan, an dade ana yi, babu wani alama da ya nuna a kwanan ne, an dade ana yi abin da yake faruwa.
Amma Malama Fatima, babu matsala da ta taba faruwa tsakaninki da mai gidan naki har yake barin daki ya tafi gurin wa'annan yara a falo?
Ni dai tun da nake da shi tsakani na da shi, kucatar baki bai taba hada ni da shi ba. Ni dai gaskiya gani ni dai tsoron shi nake, tsakani da Allah ina jin tsoron shi sosai.
Kina magana za ki koma gida a lokacin da aka samu matsala, ina ne gidan?
Gombe ne.
Ke yar Gombe ce?
Ni yar Gombe ne, daga ni hashi.
A can ya auro ki?
A can ya auro ni.
Amma ina yan uwanki?
Yan uwana suna nan a Findiga, su ma yan Findiga ne. Lokacin da abin ya faru ban faɗa musu ba, amma shi ya je ya faɗa ya ce sharri na masa. To kuma ni ban faɗa a gida ba saboda gudun tona ma yara na asiri dai ni nake gani gare in rufe maganan zai fi shi wanda ya tsaya min akan magana ya nemi ɗan uwana akan su shiga to amma kuma hakan bai faru ba gaskiya
yanzu bayan an je an gwado annan yara asibiti ya tabbatar da a gwaji cewa an samu matsala me ya faru
asibiti ta tabbatar sai asibiti suka ce su wannan magana sai an sa yan sanda a ciki yan sandan riga su aka je aka nemo su suka zo su suka sa hannu aka bada result to daga nan sun kira shi yazo yake zuwa sai suka kira shi abokin nashi da yake damuna in ba shi yara suka ce kar ya ƙara maganan yara sai aka maida case din aka maida shi can headquarters state CID Gabasawa nan ma suka kira shi yazo yake zuwa aka ce za a rubuta letter aka bada kuɗi aka rubuta letter akan a kawo shi to aka ce ma yana Gombe ayi kuɗin mota da sai aka ce kuma ya tafi to kafin kai an kawo shi ko an kai letter sai aka kawo min sammaci cewa ana neman na a kotun hayar rigasa ana nema na akan yana so kotu ta karban masa yaran sa
ba ma akan maganar lalata yaran ba
bai yi wannan ba kawai ya ce yana so kotu ta karban masa yaran ransa a hannuna
me yan sanda suka yi tunda sun kira shi bai zo ba har karo biyu
sun ce a rubuta laita an rubuta laita kuma har so biyu kuma duk ba a kawo shi ba
kuma ba a kamo shi ba
ba a kamo shi ba
amma yana Kaduna ko ya koma Gombe
baya Gombe amma abokin shi dai ya ce wai yana aiki a Lagos ni kuma sani na Adamawa yake custom ne ma'aikacin custom ne to aikin dai a Adama na sani amma ya ce wai yana Lagos ne to kuma bayan yan sanda akan an tura leta to ranan zuwa kotu naje kotu su uku duk bai zo ba sai alkali ya ce a yi watsi da shi ni kuma in juya ƙara shi alkali ya bani shawara in juya ƙara alkalin kotar rigasar shari'a kot wannan Dahiru Bamalle sai ya ce in juya ƙara
ya nake juya ƙara
in me da sa ƙara ni a tunda an yi watsi da nashi in sa ƙara na
tunda ya kai ƙara ya ki zuwa an yi watsi da ita ke kuma yanzu ya zama ke kike ƙara shi
yanzu ya zama ni nake ƙara aka ba da 3,500 wanda ya tsaya min aka sa ƙara na to amma ba a bani takardar ƙara da nayi ba a jikin takardar nashin aka rubuta min ranan komawa mun koma
da me kike ƙara shi akan maganar yarenki
akan maganar ya lalata min yara ne ƙara shi
to sai dai maimakon kama mai gidanta da take zargi da lalata da ƴaƴan cikin sa sai alkali ya sa aka kulle Fatima a kurkuku sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarin bayani kafin nan a madadin wakilin Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Deodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka latsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune da
sallai kyauta a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Sarfilu da labarai a takaice
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yau Alhamis hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus. A makon da ya gabata ne hukumar WHO ta ce barkewar annobar cutar ba ta kai matakin ba amma ta bayyana hakan ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 6,000. Batun John Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba. Shari'a ta je ta kasance zama na farko da za a yi wa masu gabatar da ƙara daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa tambayoyi wanda alƙalin alƙalai John Roberts wanda ke jagorantar shari'ar ya karanta tambayoyin. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun imanin cewa sun gano sabon shugaban kungiyar ISIS na yanzu wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qureshi. Kungiyar ISIS ta sanar da zaben Al-Qureshi a matsayin sabon shugaba tun watan Oktoba.
Kama sauraro duk kanadin da muka muku kenan a shirin namu na safiyar yau Alhamis kuma a nan za mu yi sallama da ku. Sai kuma can da hantsi da izinin Allah mu sake dawowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo gare ku. Musamman ma Sarfilu Hashin Gumal da ya karanto mana labarai da Chubahiro Yodone da ya haɗa kuma ya bada umarni. da injiniyanmu Gerald Smith ne Aisha Mu'azu nake fatan ku wani lafiya. Ma'assala.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.